الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يقرا هذا مسكوكين مؤديدي wannan rana da muke karatu cikin littafin muqaddima ta malam Mirsala muqaddima da malam yake bace domin ya bayani akan aqidar sahabbai da kuma wanda suka bi su da kyautatawa idan ba manta ba muna cikin bayani dai har yanzu kami da wato wuta da aljanna da abinda wa'anda Allah ta'ala ya tandar ma aljanna da kuma abinda ubangiji ya tandar ma wuta insha Allah yau za mu ƙara biya wannan karatu kuma mu ƙara sa abubuwan da suka mana saura a wannan babu malai yace wa khalaqan nara daga cikin abinda muka yi imani da shi shine Allah ta'ala ya riga ya halicci wuta fa addaha nara quludin sai ya tanade ta mu dayan gida na matabbaci liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ba Allah ta'ala wa alhada kuma yayi kangara fi ayati ayin Allah wa kutubihi da kuma littafansa wa rusulihi da kuma manzannin sa wa ja'alahum mahjubina 'an ru'yatihi sai Allah ta'ala ya sanya su kafiran abin kangewa ne daga ganin sa ba za su ga Allah ta'ala ba wa anna Allah ta'ala yaji'u yawm al-qiyamah kuma Allah ta'ala zai zo ran tashi al-qiyamah wal malaku safa safa alhali malaiku suna sahu sahu لعرض الامم وحسابها saboda bidirar da al'umma da kuma yi mata hisabi wa uqubatiha da kuma wato yin hukuma ga wanda ya cancanci hukuma a wannan rana wa thawabiha da kuma yin bada lada ga wanda ya cancanci lada a wannan rana wa tudahu almawazin li wazn a'mal al'ibad kuma za a kafa ma'aunai ga saboda wato a auna ayyukan bayi faman thaqulat mawazinuhu duk wanda aikin sa ko ma'aunin sa yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna wadannan sune wato wanda za su rabauta muna bayani game da wato wata sati mun yi bayanin cewa aqidat ahli sunna wal jamaa shine Allah ta'ala ya riga ya hadicci wuta ba wai sai an je can tashin kiyama ya fa yayi Allah ya tada mu ne daga sannan za a ce za a halci alkiyama a lokacin ba za a halci ita wutan a lokacin ba Allah ta'ala ya riga ya halicci wuta kuma a yanzu akwai ta muka kawo dalle da ahlus sunna wal jamaa kan wannan muka ce kuma wutan jahannama idan aka shiga duk wanda ya shiga da kafirci to ba zai fita ba shi yasa malai ce liman kafara bihi ga wanda wato ya kafirce ma Allah ta'ala duk wanda ya kafirce ma Allah ta'ala ya shiga wuta to kuma zai dawoma a cikin wutan ne babu mutuwa kuma babu rayuwa haka dai zai ta rayuwa a cikin wuta babu rayuwa mai amfani sannan kuma ba za a ce ya mutu ba shi yasa yayin da ƴan wuta suka ce ma shugaban da ke tsaron wuta a daga cikin mala'iku maliku ya ruje ya roka musu Allah ta'ala a karɓar rayuwar su baki daya sai ya ce ai za ku zauna ne qala innakum makithu wa qalu ya maliku liqdi alaina rabbuka qala innakum makithu to shine amana yake ƙara mana fashin baki su waye za su dawo a cikin wuta ya ce liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ma Allah ta'ala kafirai duk wanda ya zama ya fita musulunci da aikin sa ko da zuciyar sa ko da zuciyar sa to in shi wa da shi da ire-iren sa idan suka shiga wuta to za su fita ba wanda ya ma Allah shirka ba zai fita daga wuta ba wanda ya wani kafirci ya fita musulunci da aikin sa kamar ya izgilanci ba addini kamar ya halatta wani abin da ubangiji ya haramta ko abin da ya kama da wannan to duka wa'annan suka shiga wuta ba su fita ba daga cikin kuma abinda malai yace in an shiga wuta ba a fita shine ayi ilhadi shine ayi fandara game da ayoyin Allah ta'ala da manzo da kuma wato da tafansa ayoyin Allah ta'ala shine Allah ta'ala ya ce kaza kai ka ce baka yadda ba sai ka mishi wani tawili ko ka kawo wani abin da zai bautar da ma'ana to wannan shi kanshi idan abu itari yayi yawa to ana gudun mutum kar ya zama ya gada mishi da kafirci na zuciya bai sani ba Allah ta'ala ya riga ya bada labarin kansa akwai abun da kira al-masailul khabariyya ya bada labarin cewa shi ɗaya ne tilo ya kuma bada labarin cewa shi ya halitta ya bada labarin cewa shi yake mallakan bayi, ya bada labarin cewa shi yake gudanar musu da rayuwa, ya kuma bada labarin abin da yake ira ke banta da kina sifofinsa, yace shi mai ji ne, mai gani ne, mai ilimi ne. Ya bada labarin abin da yake banta da shi na sifofin aikin sa, yace yayi istiwa'i, ya da yake akan arshi, yace yana magana, yace kuma zai zo, ya kuma ce yana sakowa. To duka waɗannan abubuwa da ya faɗa dole a imani, saboda wato wannan labari da Ubangiji ya bayar. Yanzu mu ce mu yadda wato kamar muna kangara ne a yayin Allah Ta'ala, to wannan kuma sai ka ga dan maka da wato mutum yana cikin imanin shi na cikin hadari. Idan yana inkari, yana musunta haka ne, a wajen yana jin cewa shi ba zai yi a ce Ubangiji yana da wannan abubuwan ba da ya faɗa, siffofin da ya faɗa, kamar siffan ji, siffan gani, siffan istiwa'i, siffan nuzuli, ko kuma siffa na cewa yana da hannu, yana da kafa, yana da ido, duk ya faɗa ya ce yana da shi, ka ce bayi da shi. To yanzu wannan abin da yake jama kansa shi ne yana kangara a ma'ayin Allah Ta'ala. Allah ya faɗa ya ce yana da shi, ya ce shi bayi da shi, ba ka kame na kaita Allah Ta'ala ne. Idan wannan abin ya shiga cikin zuciyar shi, ya kannade a cikin zuciyar shi, ya zama ya tabbata a zuciyarsa, to wannan fita ne daga musulunci. Idan kuma tawili yayi ko wani abu makamacin wannan, to shi ma dai abin da yake so na sabida kuma imanin shi ya ci hadarin gaske, ba a san me zai faru ba sai sun gabu tsakanin shi da Ubangiji. Sai muka yi magana cewa wato akwai ilhadi a cikin wato littafin da Ubangiji ya saukar. Ilhadi na farko shine wato mu ji cewa ko wani daga cikin wa'anda Ubangiji ya halitta ya ji cewa shi bai yadda da abin da Ubangiji saukar ba, kamar ahlul kitabi da suke cewa su bisa da Qur'ani ba, sai dai da injila da taura, amma su bisa da Qur'ani ba. Kaga yanzu wannan ai ilhadi na kangara ne a cikin wato abin da Ubangiji ya saukar. Da zaran Ubangiji ya riga ya saukar da abin da ya saukar Annabi Muhammad na Qur'ani, dole mu yadda cewa wannan saukake daga Allah Ta'ala. Haka zalika hadisai da manzo Allah yake faɗa, yake cewa Ubangiji yana isarwa a majalisar Ubangiji. Hadisai da manzo Allah ke bada labarin wato sharhi na Qur'ani, yake bada labarin wato bayanin Qur'ani. Wa azana ilaka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna. Mazala shi ke yin bayanin Qur'ani. To a cikin sunna shi ma, idan mutum yace shi bai je da sunna ba baki daya, yace shi kawai sai dai Qur'ani zalla, to wannan shi kanshi yana zai ja makansa, wato kamar ya kafirce wa wani bangare na littafi ne. Saboda manzo Allah cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani qur'ani da kwatan kashin qur'ani tare da shi. Malami suka ce sunna, saboda haka shi kanshi mutum yace bai je da sunna ba, to kamar kandara yake a ayoyin Allah Ta'ala da kuma littafin da ya saukar. Dan ta kanta sunna in babu ita ai ba za a fice qur'anin ba, kamar wato sharhin qur'anin da bayanin qur'ani da yake cewa bai da manzo Allah ya mishi bayanin qur'ani ba. Alhali mun ne kamar yadda muka sani, sallah nan ba za mu iya sallah ba sai mun koma wajen manzon Allah. Ibadar zakka ba za mu iya yi ba sai mun koma wajen manzon Allah. Duk shi a cikin musuluncin cikan yanda za a yi su, in kana son ka yi shi kai sallan ma ya za ka yi tsarki da sauransu, sai kuma wajen manzon Allah. Saboda haka mutum ce bai yadda ba, to kamar yana kangara ne a cikin ayoyin Allah Ta'ala. Sannan kuma ya daga cikin kangara wacce sati da muka faɗa a cikin ayoyin Allah Ta'ala shine mutum ya rika yin magana da ra'ayinsa game da Qur'ani ko kuma sunna. Game da addini mutum ya dinga yin magana da ra'ayinsa. Yin magana da ra'ayi ba karamin wato hadari ne babba ba. Hadari ne babba da Ubangiji ya gwama shi da shirka. Ka duba ga girman shirka. Amma Ubangiji sai ya gwama alqawlu ala Allah bila ilm. Mutum ya rika yin magana ba tare da ilimi ba, game da Allah Ta'ala ko game da Qur'ani ko game da sunna. Kawai yaje ya kafa makasa kujera, ya magance ra'ayin magana, yana gabatarwa, jikintarwa, yana faɗa abin da yake kawai shuftan kansa ne. To wannan yana jawo makansa ne wani abu bai sani ba, diyan ya shiga cikin ilhadi, wato kangara a ayoyin Allah Ta'ala da kuma wato abin da Ubangiji ya saukar. Daga cikin ilhadi shi kuma game da manzannin Allah, farko shine mutum ya ɗaya daga wasu daga cikin manzannin Ubangiji yace bai da su ba, game da akwai ahlul kitabi suke cewa su bai da manzancin Annabi Muhammad ba. Kaga yanzu wannan dukkan sun kamar sun je sun kafirce mu abinda aka safar ma duk sauran annabawan ne. Saboda in ka ce ko musulmi ne yanzu ya ga wani annabi daga cikin annabawa yace ya tira Annabi Muhammad, amma kuma shi bai da wani annabin ba, kamar Annabi Sulaiman, kamar Annabi Dauda, amma annabi ko wawane ne shi, Annabi Yunus da sauransu, yace cewa shi bai yadda da annabtansa ba, to yanzu kamar ya kafirce mu annabtan Annabi Muhammad ne shi. Saboda me? Saboda shi su annabawa ikhwatul li'allat ne, manzo Allah dinuhum wahid wa shara'i'u shatta, annabawa ƴan uwan juna ne. In kace ka kafirce mu dai, to ka kafirce mu duka. In kace ka tabbatar da guda ɗaya, to dole ka tabbatar da sauransu ma duka. kamar yadda an kace ka jira Qur'ani nan manzon Allah dole ka jira sauran altura da injila shi ma duka da sanin abin da ubangiji saukar kace maka jira su ba duka da ɗaya daga cikin kamar kace baka jira su ba duka wannan haka ubangiji ya riga ya tsara shi yasa a cikin hadisi manzon Allah yake cewa ana ratsi da wanda ne yake hannunsa la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun kuma lam yu'min bi illa dakhala Allah na ratsi da wanda ne yake hannunsa ba wani wanda zai ji labari na ji na ilimi ya gane cewa ni annabi ne amma ki imani da ni ya mutu a haka ba yahudi ne ko ba nasari ne ki imani da ni ya mutu a haka sai face zai shiga wuta kaga wannan yana nuna maka cewa duk wanda ya kangara game da manzalin ubangiji ya rarraba abinda ubangiji ya hada alaka da ubangiji ya hada da kafirci kuma ya rarraba to wannan wato kamar ya kangare ne ya kafirce shi ma ya daga cikin abinda malai ya zayyano cewa zai dawo a cikin wuta Allah ta'ala yake cewa amana rasulun ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullum amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah ta'ala yake cewa amana rasulun bima unzila ilayka manzani duka sun yi imani bima unzila ilayhi da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sun yi imani da abin da aka saukar ma annabi Muhammad kuma su ma mu'mini sun yi imani da abin da aka saukar ma annabi Muhammad da kuma abin da Allah ta'ala ya saukar baki daya duka sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'iku sun yi imani da littafai da kuma manzani suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarraba tsakanin manzanin Allah ta'ala ba a rarrabewa haka idan kace zaka rarrabe kamar wannan kai ilhadi ne a ban kasa daga cikin ilhadi kuma shine wato a mu tabbatar ma ɗaya daga cikin mahalukai ɗaya daga cikin halittu a suke yawo a ban kasa mu bashi wani haƙƙi na tashri'i mu bashi wani haƙƙi na shar'anta doka na dokar da yake tana kishin dokar Allah ta'ala kamar da muka sha faɗa doka iri biyu ce akwai doka wanda take doka ce ta gudanar da rayuwa to wannan ba ita ce Allah ta'ala ke cewa duk wanda aka bashi wannan haƙƙi na sa dokan an mutum musulunci ba irin shi ba dokan da ake magana shine ga doka ta Allah ta kowa da kowa ya fahimce ta kamar Allah ta'ala da ya bada dama ya ce namiji ya aure mata hudu kawai sai wani ya zo ya kawo doka ya ce shi daga yanzu ya haramta sai dai ai bata daya kuma mai da wannan dokar tana kishin dokan Allah ta'ala da manzon shi to yanzu mun bashi mun ba wannan haƙƙu tashri' mun bashi haƙƙi na shar'antawa kaga yake shi ta Allah da Allah da manzon shi ko ko a kawai wani ya fito ya ce shi ya daga yanzu ya riga ya halatta mu kowa da kowa ma zai iya zuwa ba kawai ya zama wato na kawance tsakanin shi da wata ba sai an yi aure ba kaga wannan ya ci karo da dokan Allah ta'ala ko ko ba ce a kawai ya halatta giya a ta sha kaga duka waɗannan mutum ya halatta abin da ubangiji ya riga ya haramta wannan doka ne da ubangiji ya riga ya saukar balle kuma doka na addini ba wannan ana magana doka a rayuwa kenan balle doka na addini kawai ka zo ka ce kaza halal ne kaza haramun ne saboda ka san abin ba daidai yake ba kuma Qur'ani bai faɗa ba manzo Allah bai faɗa ba kada ku riga kirkirawa abin da harshen ku ke faɗa na cewa kaza halal ne kaza haram ne saboda kun kira mu Allah ta'ala ƙarya duk masu kira mu Allah ta'ala ƙarya to ba su rabauta ba to mu ce wani wanda yake muna ganin sa kawai saboda shi babban malami ne ko babban yana da faɗa aji zai iya kawo abu ya ce kaza halal ne kaza haram ne kaza akala la kaza babu lada ba yi da hujja ko Qur'ani ko sunna to shi ma wannan mu dauki wannan malami ko waye shi mu bashi wannan haƙƙi na shar'antawa to yanzu mun dauki wannan haƙƙi na ubangiji ne mun bashi mun kuma dokan mushi biyayya to zamu mutum zai iya fara daga musulunci a irin wannan biyayya saboda yayi doka yayi biyayya ne ga wani makhluki wajen sa'a mu Allah ta'ala bazala yana cewa la ta'ata li makhluki fi ma'siyati al-khaliq yana cewa la ta'ata illa fil ma'ruf ba a yi da'a ga wurin abin da za a sa'a mu Allah ta'ala to duk yanda kake cewa shi malami malami zai in ya ka maka abu zai ka maka wani abu ne sananne al-ma'ruf inji manzon Allah zai ka maka wani abu ne da ka san shi a shari'a zai baka umari da umarin Allah ta'ala da manzon sa ne ba wai shi zai kawo a matsayin shi ne mai bada dokan ba daga lokacin da wani malami yake ganin shi zai iya bada wani doka wata doka ya kawo wata doka kawai haka ne shi ba gurbin sa zai kawo doka kuma ya sa ya lazumta mu mabiya sai sun bi kuma kawai a dauka kawai a ce wannan waya kawo ce malam wani me yasa kake bin malam wani ba bai ka maka hujja ba ce ai saboda ina tantance zato gami da shi to shi ma wannan kai ma ana gudun maka kalma kai fatara gami da wato shari'a da ubangiji ya dinga yake safara abin kasa saboda shari'a ana gina shi ne akan wato biyayya ga Allah ta'ala da manzon shi mutum ba ya sharantawa da wasan zuciyarsa Allah yana cewa Allahu shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai da wasu abokan tarayya ne suke sharanta musu wani abu na addini abinda Allah ta'ala bai sharanta ba kaga aka ce wani abu na addini suka aka ce kuma suna sharantawa dan kasancewa idan ka dauki wani ina ce maka kaza halal ne kaza haramu ne addini to yanzu ya kamar shi alma shariki ga Allah sai ce amnahu shuraka ya zama shariki ya zama aboki tarayya ga Allah ta'ala dan haka wannan shi ma zai zama wato mutum in ya mutu a haka to imani shiga cikin hadari kwarai da gaske Allah ta'ala ya kare mana imani to duka waɗannan ajujuwa da malamin ya faɗa mana tun daga wata sati da makaranta tun daga wanda ya kafirce da wanda ya fandara game da ayoyinsa da kuma littafansa da manzanninsa wannan duk wanda ya zama ya fandare fadarewa na tamsilinci to idan suka shiga wutan jahannama to ba su ta ba wanda ya shiga wutan jahannama irin wannan yayin to ba zai fita ba baki da kuma daga cikin wato abin da ubangiji zai saka kan musu sakamakon babban laifi da suka yi banda azabar za a musu a wutan jahannama shi Allah ta'ala zai haramta musu su yi duba zuwa ga fuskarsa mai daraja fuskarsa mai girma shi ta mala ce wa ja'alahum mahjubina 'an ru'yatihi Allah ta'ala sai ya sanya su abin kangewa ne daga ganin sa kaga kamar yadda ya sharrafa yan aljanna yan aljannan daga cikin abin da ya ba su in tafi aljannan dadi ba shine ganin ubangiji da za su rika yi za su ganshi kuma wato in suka ganshi kamar wanda muka kawo hadisai ranar juma'a su rika ganin sa ba mu sani ba ranar da juma'a ko wasu ranaku wataƙila amma dai ranar juma'a da ya tabbata a cikin sunna za su rika ganin ubangiji ba za ka ga cewa fa ma a'tahu shay'an ahabba ilayhi min nazar ilayhi a cikin abin da ya ba su na kyautayi da baiwa da ya musu bai ba su wani abu mai dadi irin ganin ubangiji ba to shi ma kuma su ma fa yan wuta sai tunda Allah ta'ala ya ba yan aljanna mafi dadin ni'ima to shi ma kuma zai haramta musu mafi dadin ni'ima kuma to shine ma da ce sai Allah ya kange su da ganin ubangiji tunda ganin ubangijin daraja ce ganin ubangijin wata wani wato manqaba ce da sai wanda ya shiga aljanna Allah yana cewa kalla innakum 'an rabbihim mimma idhil mahjubuna lallai su din gami da ubangiji su za a kange su ba za su gaishe ba kuma innahum lasal jahim sanan kuma za a ce su shiga wutan jahannama su koni da wutan jahannama kaga duka wannan yana nuna maka cewa ba su ga ubangiji ba shi sai Imam Malik cewa tunda har ubangiji yayi mubahati wato ya nuna ma yan aljanna cewa za su gaishe kuma za su gama suna cikin ni'ima kwarai da gaske to wannan ni'ima yake ba sai aljanna ne kadai yan wuta za su ga Allah ta'ala ba yan wuta ba za su ga Allah ta'ala ba irin wannan gan da yan aljanna za su yi amma kamar yadda muka faɗa a baya akwai magana na sabanin malamai kan gani na ardul mahshar gani a arsatul qiyama da ake yi irin wannan gani akwai wani wanda yake daga cikin malamai ya tabbatar da wannan ganin amma dai gani ne wato na kunyatarwa na gani ne kuma na kuma a tabbatar musu da girman ubangiji wanda suke bauta wanda ba Allah ba suna gani suna da girma to kuma ubangiji ya nuna musu shi ne girma ne to gani ne na wato kunyatarwa da kuma nuna girma ba gani ne da za a ji da su dadi ba da haka wannan ganin koda ba a wajen malamin da yake tabbatar da cewa za a iya ganin ubangiji a satul qiyama tsakanin har wanda ba ma musulmai ba to wannan bai shafi ganin da ubangiji zai ke bace mu ne da shi ba a aljanna sai kuma su ma ita ma wutan akwai abin da naga ya kamata mu keɓance shi da ambato game da wasu abubuwa da suka shafi wuta da kuma yan wutan ba za mu faɗa da yawa bane kamar yadda muka alƙawaranta amma dai za a faɗi wani abu daga ciki saboda mu kiyaye ubangiji kowa ya kamata kowannen mu wato kiyaye ubangiji ba abun wasa ne ba tunda dai ubangiji har ya ce yana da wato idan muka yi mishi shirka zai mana azaba idan muka sa abu shi zai mana azaba to wato hanyar zaman lafiya shine wato mu kiyaye shi wannan shine abin da malamai ke faɗa Allah ta'ala ya ta'addar da wuta ga iri biyu na mutane ko ince iri biyu na bayi shine Allah ta'ala ya ta'addar musu da wuta wanda su ga wuta na farko shine kafirai da wanda mulhidai da kuma munafikai wannan su ajin su daban idan suka shiga haka shiga ne wanda babu fita sai kuma wato iri na biyu na ayar bayi da su shiga wuta shine usatul muwahhidin waɗanda suka saba ma ubangiji suka yi wani sabo mai girma amma kuma ba su shirka ba bai kasu gafta daga musulunci ba to su ubangiji shi ma ya sasu a cikin wuta amma wata su za su fito amma za a tafhiru su za a karkace wannan zunubin da suke da shi sai wuta ta cira mata sukuna ta ci iyacin ta wato zama za a yi zama wanda yake ba a san adadin wannan zaman ba sai ubangiji zama ne da ake kaddara shi da malamai ke kaddara shi ijma'in malamai suna kaddara shi da wato dubban shekaru ba wai shekaru din na duniya nan ba wata kila ba farkon duniya da karshen ta shi adadin abin da mutum zai yi a wutan bai sani ba dubban shekaru dubbai haka ake fada sa'ada siffata ta da wato hiqabun kathira hiqab wani shekara 100 bayan 100 bayan 100 to karku mun ta kuma kowace shekara daya ta lahira ba irin shekara daya ce ta duniya ba kwana ɗaya ta lahira ba irin kwana ɗaya ce ta duniya ba
saboda haka wato ga wanda ya shiga wuta kada ce wai ai ba in dai har zan shiga wutan amma in fita wanda wasu ke abin wasu ke fada a ce kare da sabon Allah ce ai ba dai zan fita ba ai na yarda cewa Allah Allah ne na yarda cewa Allah shine abin wuta amma bari in dan yi abin da na ga dama to idan yana fadan wannan magana a ɗayan biyu sai shi na farko ne idan ya shiga aljanna in ya shiga wutan ya shi sauraron fitowarsa bai sani ba sannan kuma in din da yana fadan wannan wannan gami da ubangijin sa to zai wahala mutu da imani duk wanda yake ma ubangi wannan irin wannan tawakkulin irin kawai wannan sakankan cewa cewa ni ai bari in yi gobe zan sai in tuba shine kalmi ya halin yana cewa wannan ya rubuce alamar da muta alamar shi cewa shi shaki ne ya rubuce alama na na ali shaqawa ya rubuce alama na yan muta saboda haka ya kamata duk yayin da mutun yaji cewa hatta wani zunubi da yake yin cewa yau zunubi ne dan aka shiga ana fita to ko da an ce ana fita to baka sarara mutum ba rara ce da wato sai mutum ya gwammace kida da karatu sai wato ya sakankance cewa ma shi bai taba sanin wani wata ni'ima a duniya ba kwata kwata sai an mutar da shi duk wani abin da ya hada shi da ni'ima a duniya to kaga wannan wato abu ne mai razani kwarai da gaske su man da za su shiga wuta jahannama amma za su fita al-muwahhidun da ake magana wanda su ba su yi kafirci ba wanda suka fi yawa a cikin su ne mata ka san galibi wani lokaci tsakanin maza da mata ko in ce tsakanin mata da miji sai ga rigima in wani hira mace dadi ba shi mijin sai ya kokarin cewa to ai da ba shi za ka ce wata dai yan mutane da yawa ana samun kaga mata wani lokaci hausa suna kuka ba suna bada magana cewa ai ya ce dimu yan mutane wai malam a dai addu'a nan sun bada a ce dimu yan muta to ya kamata a fahimci cewa in ma haka in haka ubangiji ya tsara kike in aka ce wai ku kun fi yawa a wuta sai ki kokarin kike zama izar kanke miki zai wuta ba shikenan ba to amma kuma wani abin da ya kawo kuma za mu gane galibin matan da ake magana za su shiga wuta ne na muwahhiduna su shiga su fito sabanin maza kuma namiji galibi shin ya shiga wuta zai wahala fito yana su fir'auna ina magana fitowa ka taba ganin wata wata mace ta zama a tarihi mata da muke da su a tarihi nawa ne suka zama sadausa da tsiya masu cewa sun zama su ne su ce a bauta musu irin su Fir'auna ko su ce daga yanzu a daina bautan Allah kadai a daga bautan wani Allah a wani sai maza su mata ba su da tsiya ta kusa da cikin gida wanda wannan daga watan wata ran an tafi dai in ma ya ga musu da za su fito saboda haka su mata idan suka shiga wuta sun fi yawa wutan da ake magana wuta ne na muwahhiduna na wanda in an shiga ana fita su kuma maza in suka shiga to Allah da Allah ya kyauta wannan sabanin abin da muke yawan fadan cewa da zaran mata sun shiga mata su ne a wuta su suka fi yawa su suka abin da bal wasu malamai suna fadan ma cewa mata su suka fi yawa a wuta wanda za su fito muwahhiduna kenan kuma a jannah ma su suka fi yawa saboda ai maza suna da mata yanda dan yawa kuma na farko ko dai abin da dai a ce mata ka biyu to kuma ta biyu ne kaga dai ai sun rinjaye maza sannan kuma kar kuma ta ga hulul ayn ga su na duniya ga hulul ayn ga su na duniya ga kuma ubangiji daga baya kuma zai halci abin da ba mu sani ba ma saboda kaga mata wasu malamai ke cewa mata ba sun fi yawa mata sun fi yawa a janna ko sun fi yawa a wuta in ma haka ne balle waɗannan su ana magana muwahhiduna ne su kuma za ka mai da muka fara idan suka shiga to su fitan kuma sai Allah ba sai an yi da gaske dan haka in kai namiji ne kai kokari ka gama duniyar nan lafiya tun yanzu abin da nuna maka cewa mata idan suka shiga suna fita mazala da yake bada labari hadisin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas yake mai bada labari cewa yaji ya ga ya leka gidan mu ta sai ga galibin mata sun fi yawa yace wa ra'aitu akthara ahliha wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa tana galibi wanda suke shiga cikin wutan jahannama mutu mata ne kanu sai sabai suka ce bima ya rasulullah dai me suke shiga wuta bi kufrihinna da kafirce wanda suke yi ne sai maza da yake cewa qala bi kufri nace da kafirce wanda suke amma ba kafirce wanda kuke kuka sani ba qila sai suka ce wa ayakfurna billahi suna kafirce ma Allah ne qala sai maza da ce yakfurna la ashira suna da yin mutunci kaga wanda ya mutunci amma zai da mu da mutum auta ba yakfurna la ashira wa yakfurna al ihsan kuma an tautata musu suna cewa suna wato ginsa iro suke kawo musu ba ganin tautatawan ka ba kai walau ahsanta ila ihdahuna ad-dahr kullahu da zaka yi tsawon zamani kana ta tata musu tun mar'at min ka sha'in sunan ra daya kai kuskure kai wani kuskure kai mata wani abu na shin kyautawa qala sai tace maka ma ra'aitu minka khayran qad ban taba ganin alkhairi a wajenka ba kaga wannan shi ga dan musu da shiga wuta wannan kuma abubuwan ba ya tsaya mutum idan mu a cikin ka saboda haka in muna idan tsakanin mu da matayen mu ana ana hira kar mu riga kokarin cewa ai za mu bashi aka ce kudi an wuta ne ai wani wannan wato wannan wato misali ai ka fada wata wani abu zaka fada wata amma maganar wuta wasu na kuka gaskiya ba ha su sai kuma kai ma ka kawo kuma cewa mata idan sun shiga suna fitowa dan manzo Allah wadannan abubuwan da ya fada duk idan aka shiga za a fito mu ai muna kuma kadan yi mutuncin ba muna yi musu mutuncin ba so da kan sai illa iyaka yana su yafi yawa kamar yadda aka sani waɗannan kamar yadda muka faɗa idan aka shiga za a fito sabanin su kuma maza daga cikin usatul muwahhidina da malamai ke faɗa shine duk wani wanda yaje yayi wani aikin alkhairi saboda kawai ya nuna wa mutane misali a ce yayi aikin jihadi jihadi babban aiki ne saboda kawai a ce shi wato shi barde ne ba wai dan Allah yayi ba to wannan shi ma sai Allah ta'ala zai ba shi da azaba saboda wannan aiki ne mai kyau amma ya je juyar da muniyarsa kamar yadda kuma duk wani wanda yaje ya koyi ilimi na addini mu daliban ilimi sai mu kula mun ba wanda yaje ya koyi wani ilimi na addini saboda kawai a ce ai shi ma wato kamar zamani ne ko nurar zamani ne tawaran zamani ne ya fito yana kafara kafara sauran malamai ko sauran manyan manyan daliban ilimi da ake bisu a garin to in dai yayi wannan abin dan shi shi ma wannan wato zai shiga wuta daga ciki kuma akwai wanda kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya shi ma ubangiji ya rika ciyarwa amma kuma dan kuma yana kafafa ya dukiya dai yanzu da akwai wanda zaka ga shi wai yau sai da kafafa da karshe wani abokin karawansa na kasuwanci idan yau aka wata waya ta fito sabuwa shi ma sai je ya siyo to in ya siyo shi kusa ya rabar kaga to wannan rabar wanda yayi a duniya sai ya same ta bai bai da lada saboda yayi ne dan dama shi ina da rigima da wani in kuma dama kuma yayi ne dan a ganin shi a ce shi mai karamci ne wato to wannan kaga shi ma yana yayi makansa kuma ubangiji zai yi mishi azaba wannan hadisi ne na yake ce as-sahihain hadisin Abu Huraira mazala ya faɗa wadannan abu an yi mutane guda uku malamai sa da sabani wajen fassarar su wasu suna cewa wannan riya ne suka yi wato gabaki dai aikin su suna komai suna yin shi dan mutane ne ba sa yi dan Allah dama malamai suna cewa idan ya zama aikin ka kenan kai riya to wannan munafunci ce a zuciya ku tace daga musulunci riya ya zama kai duk aikin da zaka yi ba ka yin ta dan Allah to wannan kamar da san zuciyarka ya zama shine abu mai tarayya ga Allah ta'ala amma riyan da mu'mini ke yi ake samun wani mu'mini mai sabo amma riyan da ake ganin yana yi shi kuma ba ya rika aikin sa ne yake riya ba ana samun dan daya biyu ne haka ko kuma a cikin kwana daya kwana biyu ya samu dan riyan sa ko a samu wani aikin sa guda daya ya samu ya dan bata aikin amma ba rika aikin sa bai zan ba ya damun ya aiki sai dai riya to wannan shi wannan malamai suke fita daga musulunci dan haka wasu daga cikin malamai suke fassara wannan hadisin da zamu karanta yanzu suke fassara shi a matsayin wannan faina maganar manyan kafirai ne suka fita musulunci saboda me gabaki da jihadi ne yayin shi ba dan Allah ba gabaki da ilimin ne yayin ma ba dan Allah ba baki da ko kuma a ciyar wanda yake yi ba dan Allah ba shi bai taba ciyarwa ne dan Allah ba baki da yana ciyarwa ne kawai dan kawai a gani a ce to wannan ana gudun masa cewa kai zama ya zama munafunci ne babba ya shiga cikin wato zuciyarsa saboda yayi aiki inda munafikai Allah yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhu وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس سنا يبا متاني ريا سنا يين صلى سبل أتي سنا صلى سنا يين أجي على خير سبل أتي سنا أجي على خير يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا بس أبدا ما الله سيدك أنا هذا وش 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 سو سنا يين سنبنا كافو جنا أدوشيا لأن ما دوا لك يين ونا أبدا ودا أجينا أي كأذر جيشي أما أدوشيا أكون أبو أدوشيا هذا ونا منافسين شيء سو سما لمك يفسر هكا وسما سكتي وانا هنا بقنا har kuma nan da za a fara rurawa ne a wuta daga cikin waɗanda suka yi basu shirka basu kafirci ba waɗannan azuwa guda uku da manzo Allah ya faɗa wasu kace wannan yana maganar muwahhidu ne sai dai suna daga cikin wanda za su fara shiga wuta kuma su saba qabal laifin su ma su ba za su ji ƙarshen aljanna ba ire-iren waɗannan kawai za a zo a sa su ne kawai a ingiza kiyan su su shiga wutan tare da kafirai tukuna sai daga baya kuma in sa fito ma sa fito to ko da ba mun dauke wancan fasalin ko wace fasalar muka dauka idan muka ce waɗannan mutane kafirai ne to ba ko shakka babu wanda yake yin riya wanda yake yin wasu abubuwa na aiki alkhairi ba dan Allah ba to shi ma kaga zai yi tarayya da su wajen da kafirai a cikin wannan wuta duk yayi tarayya da su daga watan watana wato zai fita hadisin nake magana shine hadisin as-sahihaini hadisin Abu Huraira yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadi manzon Allah yana cewa in awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi a farkon mutane da za a yi musu hukunci cewa an riga an yanke hukunci kan kuje ku shiga wuta shine ɗaya cikin uku rajulun akwai wani mutumi istushida ya shahada fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha sai ubangiji ya sanya a zo da shi sai a ga ya mushi ni'imar da ubangiji ya masa yace an maka kaza gashi kai jihadi ma har ka mushi a cikin hanyar Allah ta'ala fa arafaha sai shi ma yace shi ma ya yadda ya gane wannan ni'imar da aka masa shi ma ya yadda qala sai yace fa ma amilta fiha to me kai gami da ni'imar da na maka qala sai yace qataltu fika nayi yaki saboda dauka kalmar ka hakastu shittu har sai da rashin shahada qala sai Allah ta'ala yace kazabta kai ƙarya wanda ubangiji yace masa ya ƙarya to ayi ƙaryan kuwa ai ba ko wato wani mai girma ne babban mai girma a duniya yace maka kai ƙarya to kaga ai tabbas kai ƙaryan dan ka san bai da wani maslaha ya maka ƙarya balle ubangiji da ya halici bayi baki daya ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum ya ubangiji zai yi kawai haka nan yace kai ƙarya ba abin da zai ji wannan yace kazabta kai ƙarya walakinaka fa'ata la an yuqala jari'u kai saboda ce kai kai barbe ne jarimi ne kai faqad qila kuma an fada thumma umira bihi sai sai bada umarni malaiku su dauke shi fusuhiba ala wajhi sai a ja shi ta fuskar sa wato shi kafan na kafan sa na sama fuskar sa na kasa haka za a ja shi hatta ulqiya fil nar hatta a ja tsinnu mashi a cikin jahannam wannan aka ce shine farko wanda za a fara yi masa hukuncin cewa kuje su a fara rura wutan jahannam da shi to warajin sai mutum nabi kuma wani mutumi ne ta'allama al-ilma ya koyi ilimi wa 'allamahu kuma ya koyar da ilimin kaga na farko ya koyi ilimi yayi ilimi din ya sha wahalar da ake nema neman ilimi kun dai san yanda ake shan wahala wajen neman ilimin nan idan ilimi ba mu sauki wa 'allamahu kuma ya koyar da ilimin wa qara'a al-qur'ana kuma ya koyar da qur'ani ya karanta qur'ani kuma ya koyar da qur'ani fa utiya bihi kuma sai aka zo da shi wajen Allah ta'ala fa 'arrafahu ni'amahu sai Allah ya tuna mushi ni'imar da ya masa fa arafa sai yace lalle wannan ni'ima kamun ya ubangiji qala fa ma amilta fiha to me kai qala sai yace ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi ilmi na kuma koyar da shi wa qara'tu fika al-qur'ana kuma na danga rera katun qur'ani saboda ka da bani lada qala ka zama sai yace sai Allah ta'ala ya ce shi ma kai ƙarya walakin naka ta'allamta al-ilma ka koyi ilmi ne li yuqala 'alim saboda a ce maka kai mai ilmi ne wa qara'at al-qur'ana ka kanta qur'ani nan al-qira'at al-qur'an malamai suka fada magabata suka ce qira'at al-qur'an suna maganan katun qur'ani tare da sanin ma'anonin sa ba wai kamar yanzu a ce kaga mutun ya tare da katun qur'ani kawai katun qur'ani kawai ya iya ba a da can ba a samu haka in kai an ce wani qari ne to ba ya san ilimin addini ne sosai wa qara'at al-qur'ana ka kanta qur'ani li yuqala huwa qari a ce wannan makaranci ne fa kada qila kuma an fada thumma umira bihi sai a umar ay bada umarni da shi shi ba fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar sai a jashi ta fuskar sa wato a jashi ta fuskar sa a kasa a ji a tsinda mashi a wajen jahannama kaga wannan sune aji na biyu aji na uku kuma shine wa rajulun wasa'a Allahu alayhi da wani mutumi da Allah ta'ala ya yalota masa wa atahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi wato dangogi na dukiya baki ɗayansa duk abin da yake nema ubangiji ya bashi fa utiya bihi sai a zo da shi fa'arafahu ni'amahu sai Allah ya sanashe da shi ni'imar da ya masa fa'arafa sai ce shi ma ya gane ya san ni'imar ya tabbatar cewa wannan ni'imar an masa qala sai ce fa ma amilta fiha to me ka aikata qala sai ce ma taratu min sabilin man bar wata hanya ba tuhibbu an yunfaqa fiha wanda kake san a ciyar a wannan hanyar taka illa anfaqtu fiha laka sai na ciyar saboda kai qala kaza sai ce kai ƙarya walakinaka fa'alta li qala huwa jawad kai dan a ce kai karimi ne mai karamci ne kai faqad qila kuma an fada thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi shi ma sai a bada umarni sai a jashi ta fuskar sa thumma ulqiya fil nar ja tsinda mashi a cikin wuta wannan kaga kamar yadda muka fada da yawa wasu malamai suna magana cewa wannan ana magana muwahhiduna ne duka sun yarda da Allah kuma sai da neman da ubangiji ya musu shi sai ba fara tambayan su kafirci su ba da riyan su cewa riyan ta fatsa mata kai kafirci sai aka ba tambayan su wani abin da suka yi ma ubangiji riya da shi amma duk da haka saboda abin da suka yi aiki ne mai girma kuma suka yi ba dan Allah ta'ala ba Allah ta'ala sai ya sakanka musu da wannan mummunan sakamako da ya ba su Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin wanda za su zama wato usatul muwahhidina wanda suna da tauhidi amma su shiga cikin wuta shine wanda wato yaje ya nemi ilimi saboda kawai tsabadin alfahari za mu ƙara kawo wannan a yau guri ɗaliban ilimi yau abin fa ya shafe mu za mu ƙara karantawa saboda kowa ya ji yadda abin yake kowa kuma ya gyara niyyarsa da ni da ku duka wannan cututtuka da ke cikin zukatan mu gyara zuciyarmu wannan abubuwan mu rika yin sa dan Allah neman ilimi duk wani ilimi da kake nema saboda lahira neman ilimi na addini to neman ilimin lahira kenan to ilimi ya kawata kake ta niyyarka hata ilimin duniya kake ta niyyarka Allah zai baka lada balle ilimin lahira to ya kawata mu kike ta niyyar mu kar mu neman ilimi saboda muna neman alfahari ko ko saboda kawai mu ringa yin musu da mutane ko ko saboda kawai muna neman ilimi saboda a kasan asan mu a garin asan mu idan ba a ce ai ma sai wani ya je ya gaishe sanin yake shin takara ai wani ma sai da aka je ya kankasa gidansa yace ma ba zai fito ba sai daga baya fito ya dinka wani izza yana jin cewa shi babba ne to duk wannan wanda yana mai ilimi saboda wannan to ya shiya daga cikin abinda manzo Allah ya ce shi ba ma zai ji wato kashin jahannama kashin wato aljanna ba wannan haka ya tabbata hadisi a cikin da sanadi jayyid a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah da Jami'u Bayanul Ilm wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr da Iqtida'ul Ilm al-Amala na Al-Khatib al-Baghdadi hadisi Abu Huraira radiyallahu anhu daga manzo Allah yake cewa man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi yubtagha bihi wajhullah wanda ake neman fuskan ubangiji da wannan ilimin wato ake neman dan ubangiji da wannan ilimin la ta'allamuhu bai koyi ilimin ba illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya sai dai kawai yana da bai samu wani kasansa na duniya da wannan ilimi din lam yajid 'arfal janna bai samu kashin aljanna ba yawmul qiyamah tashi al-qiyamah kashin aljanna bai samu ba wannan ana magana wanda duk yaje a wannan ilimi da ake na addini yaje yayi saboda neman duniyarsa to bai samu kashin aljanna ba kaga ina kace mutum bai samu kashin aljanna ba kaga kamar zai shige ta ba kenan a farkon al'amari ko da zai shige daga baya amma ba zai shige ta ba a farkon al'amari sai zai shige ta ma'alan sai zama wato yana tare da wato manya-manya jiga-jigan dan muta shi ma za a sa shi da shi zai fito amma kuma shi ma sai zama yana tare da su a wannan mummunan laifi da ya aikata malami suka ce nan fadin sa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya saboda ya samu wani kasansa na duniya shine wato yana neman dukiya da ilimin sa akwai wanda zaka ga me yasa kake yin ilimi kaga musamman a yanzu da Allah ta'ala ya juya gaba ta dawo baya da can shekaru 15 20 bayan an lura malamai suna cin talauci kwarai da gaske idan a gidanku kace ma kai ba kace da kalma kace malamin addini za a baka dariya za a ce a to kai ai ba za ka samu ai kai ba za ka yi labari ba amma kawai sai Allah ta'ala ya juya malamai muna ma Allah godiya sai Allah ta'ala cikin shekarun nan ya dauka malamai malamai yanzu suna ana ganin suna wato sharafin su kwarai da gaske ko suna da dukiyar su a hannu kuma suna jin dadin suna sa kaya mai kyau abin suna cin abinci mai kyau abin su kuma ana sakin labule tsakanin su dan duk wani mai takara in yana sai ya samu wato takaran sa sai ya saki labule da malaman nan ya ce ina matsalar take to kaga wannan ai wato sharaf ne ubangiji ya ba su to sai zama yanzu kuma ana samu kuma matasa yanzu kuma su ma suna san su nemi ilimin saboda suna ganin malamai suna sa a hancan ba iri suna sa wato manyan wato riguna ana ganin su suna kyalli shi ma yana ganin ya shiga cikin wannan harka zai samu kuɗi to kaga duk wannan idan yace zai yi saboda ya dama ilimi saboda wannan abun to kaga fa ya fara ta niyyar sa cikin wuri ya kamata ya gyara shine wato yana neman wata dukiya kenan ko alja yana neman wata wani daraja yana sai zama a garin babu wanda ake ji sai shi yake neman wannan ko kuma yana neman wani girma ko kuma yana neman ilimin saboda ya ringa kafafa da sauran malamai yana wato musu da su ko kuma ya zama yana neman ilimin saboda kawai ya zama shi duk inda yana san duk inda ya shiga ya zama in yayi magana an saurare shi sauran wawaye da basu saba su da ilimi ko jahilai in ya faɗa magana sai a ce ai haƙo ya faɗa gaskiya bari mu saurare dole mu saurare shi saboda shi ne je neman ilimi ko kuma saboda kawai masu mulki zama magana shi kawai suke ji kamar da aka sani wanda Allah ta'ala ya sharfa shi da ilimi za ka kuma ubangiji ya sallado shi akan sauran sarakuna da za ka duk wani sarki da yake son ya kyautata tsakanin shi da Allah ta'ala to baya yin komai sai ya ji ya saurare mai malin zai faɗa to zama yayi kuje yayi ilimin saboda wannan ya samu wannan wato girma din to wannan shine manzo Allah ke cewa lam yajid 'arfal janna bai samu kashin aljanna ba kaga wannan ya kamata mu tautata niyyar mu kware da gaske malamai da yawa suna wato ƙara sabanta niyyar su ko yaushe to balle kuma daliban ilimi mu a yanzu muke neman ilimi din wani zaka gani alaman kuma haka dan akwai ash-shahawa al-khafiyya wata yar wato san zuciya a boye take kai ma wani lokaci sai ka sha wahala kake gane cewa shi kana san zuciya san zuciya ce ake kiranta al-khafiya a boye ta riga ta boye a zuciyanka kai ma in a lokacin an ce sai a ce maka ba dan Allah kake wannan neman ilimin ba sai ka ce a fili dan Allah nake yi a ce gaje ka kara musu zuciyanka to alaba haka shine kai wasa ka gode kanka a wasu al'amura dan ba za ka san cewa ba dan Allah kake nema ba sai yayin da wato aka zo aka abin ta rikice in ta rikice sai ka ga wato ashe neman duniya kake yi sai kaga mutum bai gaba kai bai tafi sama yana neman ya kone to idan kaga kana neman kana son ka kafa mun kanka kujera ba gaba zama malamin ba amma kana sai an jika to alama ne niyyarka akwai matsala alama ne niyyarka akwai matsala saboda me saboda san kai ma ka samu shuhura ne da san ka samu wani daraja da malam wane ya samu kai ma sa kake haka wannan ita ce shahawa al-khafiya da malamai ke fada daga cikin shahawa al-khafiya shine da ilimin boko shi wannan kaga ba akwai san sauki ilimi na duniya wannan ke kai tsaye da mutum bai halarto da niyya su ce ai dan Allah ba za a ce yayi abin ba amma shi ma dai zai yi mai shi zama ibada mutum ya ce shi yana injiniyarin ne ko ilimin likitanci ne saboda ya taimaka ma yan uwa musulmai kaga wannan wato ai ya mai shi ibada kuma Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai razanin musamman shi da razani akan Qur'ani da Sunna mutum ya ji akan ta qala Allahu qala rasuluhu amma ba dan Allah ba to wannan shine razanin kwarai da gaske dole kowa da kowa ya kyauta da niyyarsa daga cikin abin da malamai ke faɗa cewa akwai shahawa al-khafiya shine mutum da zaka gani Allah ya bashi ilimi ilimi ya riga ya samu ilimin da danyen shekarun sa amma kawai sai a riga ganin sa kawai shi ya zama yafi mai daga mai yana daga mutane wato kansa ba ya dadin mu'amala in kuma kaje kan kusa shi sai ga ba wani abu yake a hafa da shi saboda yana ganin cewa shine ilimi ne ba wa tawadu kwata kwata yanzu ya fito akwai ce mu malaman ku mun ba ku fatawar kaza shi alhali alhali a lokacin ma bimaka ya zama malamin ba dalibin ilimi ne a lokacin amma ce shi malami ya fito ya fado da fatawa ya fada kawai cikin isa da kafa ba to alama ita akwai shakawa hakiyya ya kwata gyara niyyar sa malamai na Allah malamai ba sa wato nuna ilimin su ba sa nuna ilimin su kuma yayin da ubangiji ya sharrafa su to a daidai lokacin su ba su fara yin kasa kasa ya ubangiji na ƙara daga ka kai kuma kana ƙara yin kasa kasa kana ƙara nuna wa ubangiji cewa kai baka kai ba kuma yayin da kake ganin ka kai wani mataki a ilimi kana ganin ko da kuma a garin babu kaman ka kai ku kare garin wanda kuma suke gaban ka can ko a tarihi saboda ka tabbata sa ba kanka wani niyya wani kana yara niyyar ka ya zama tsakaninka da ubangiji babu wani abu da zai zama kafafa saboda hutan jahannama ba wanda zai shiga sai wanda ke mutaka biri niyya da kai ka jima ubangiji da kana tata'azamu ala da tata'azamu nafsaka wa tatakabbaru tatajabbar kana yin tajabburi kana yin wato takabburanci to wanda kaga ubangiji ya sauke maka duk wannan zai gada maka da duk wani wulakanci da kuma kaskanci saboda irin abin da kai masa to wannan a takaice sune wato wuta da in aka shiga mu wahyi za su fito na kawo mana wasu daga cikin mutane da idan suka shiga za su fito amma kuma duk da haka ubangiji zai danna musu azaba mai tsanani kwarai da gaske kaga wannan wanda zai yi zama yayi ya nemi ilimin addini ba dan Allah ba kaga cewa da aka bi zai kashe aljanna ba kamar an ce zai shiga wutan ne ba zai shiga aljanna ba a farkon al'amari tukuna shi ma zai je ya shiga inda rujurin tare da kafirai a ji ya shiga wutan sallan ya fito wannan akwai wasu laifuka da yawa da malamai ke faɗa cewa duk wanda ya yi irin wannan laifin to ba ko da zai fito to fa dole fa sai ya wutan jahannama ta yaje rabu ta kware da gaske zai zauna ajalin wasu ajalin shekarun da ba wanda ya sani sai ubangiji ana kaddara su da dubban shekarun da wannan a lokacin Allah ta'ala ya tsare sai masu wanda su shiga wuta kuma wanda su dawaba sune kafirai da mulhidai wanda ita wannan wuta ta zama makoma idan ta zama matattara ga duk wani wanda ya yi ma ubangiji takabburanci ya nuna cewa shi ubangiji shi ya isa shi ubangiji duk dokar da ubangiji ya ba shi ba zai yi ba yana ganin cewa shi ya mai da san zuciya abun bautansa to ubangiji a wannan rana zai sanya masa riga na kaskanci da kuma riga na wulakanci da riga na kunyatarwa galibin kamar da muka faɗa galibin wanda za su shiga wato irin wannan wutan jagororin wannan wutan za ka samu a mazani Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu duk wani wanda ke jin isa ko yake jin cewa shi ubangiji ya sa musu doka shi ba zai yi ba wanda kuma ganin galibin an dole aka yabu yawa a cikin maza dan namiji shi ne kawai za ka gani ya ce zai nufa dokokin ubangiji kawai yana cike da kasakan sa din yana sassabe su ba za mu haka sai a cikin maza Allah ta'ala ya tsare kuma wannan kamar Fir'auna da yan uwansa Fir'auna da Haman har da su kafirai jima-jima da maza Allah ya yi ta rigima da su to duk waɗannan su duka za su tashi suna daga cikin wato jagorin yan wuta suna daga cikin jagorin yan wuta haka zalika har a wannan lokacin ba duk wanda ya zama ya zama jagora kan wata mummunan bata ko mummunan da shirka da ake ma ubangiji ko mummunan sa'a ma Allah ta'ala da ake yi ko ma a cikin malamai yake ko a cikin shugabanni yake ko a cikin masu fada aji amma dai zama jagora to shi ma yana daga cikin da ake jagora zuwa ga wuta manya-manyan wato jagora ne a wuta a wannan rana. Allah ta'ala ya faɗa cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Za a zo da ɗan wutan jahannama su ma sahu-sahu jama'an su. Hatta idza ja'uha sai su zo ma wato wutan jahannaman futihat abwabuha za a buɗe musu kofofin ta baki daya. Wa qala mukhadaratuha alam ya'tikum rusulun minkum shin wato manzanni mu zo muku bane yatluna alaykum ayatina suna karanta muku ayoyin Allah ta'ala ayatir rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin wato haduwa da zaku yi da ubangiji a wannan rana qalu bala sasti tabbas wato annaba sun zo mana walakin haqqan kalimatul azabi alal kafirin sai dai wato kalma azaba ta tabbata akan kafirai kaga kafirai Allah ta'ala ya tabbata a cikin qur'ani qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maqwal mutakabbirina wato sifa guda biyu ubangiji ya bayar a farko sai ya faɗa ya ce wa wannan ita ce azaba ta tabbata kan kafirai kaga yana mun muka cewa waɗannan kafirai ne kenan daga can kuma aka ce kuma abin da ya gaja musu da kafirci shine takabburci sun yi ma ubangiji kafafa ne da isa sunna mushi su sun isa saboda haka da ya kawo doka sai su ba su dokan sa ba Allah ta'ala sai ce fabi'sa maqwal mutakabbirina tar da wato matattara da kuma matsugunin yalon ma wato matsuguni ga mutakabbara mutane in ta zama shi jahannama kamar yadda muka faɗa jagororin wanda za su zama jagororin wutan jahannama su ne wato duk wani wanda ya jagoranci mutane zuwa ga bata kamar su Fir'auna da sauransu Allah ta'ala ya ce wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari sai muka sanya suka zama a'imma a'imma su ne jagorori wanda suke kira zuwa ga wuta kaga da mutum ya zama kin zama jagora na kirki kamar manzo Allah yanzu zai zama jagora na kirki yanzu kaga duk abin da muke yi na kirki yana da lada to haka wanda ya zama jagora na banza shi ma duk abin da ake yi na banza shi ma yana da karashi ka masa kamar sha kamar yadda za a zo a hadu tun abin zai koma har zuwa wajen Iblis kuma za a riga koma zuwa ga jagoran siyan zuwa ga wani jagoran shi ma zuwa wani jagoran shi ma har a cike zuwa ga wajen Iblis kamar yadda idan aka cike za a cike zuwa ga annabawa su ma wajen jagoran kirki su kuma saboda sun zama mana sun sada mu da Allah ta'ala kuma sun sada mu da aljanna Allah ta'ala ce wa yawmal qiyamati la yusaru wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yusaru ran tashi al-qiyama kuma la atimke su ba za a cece su ba wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na kuma din a wannan duniya kaga ana tsine musu in an kira wani wanda yake tsinan dai ne kamar Iblis kaga sai a ce sai din mu ne tsine mushi da tsino da Allah ta'ala ya masa da kuma tsinon da manzo Allah ya masa da kuma sauran duk wani harshe muke harshen mutumin kirki yana tsine mu wannan ubangiji ya tsine masa wa yawmal qiyamati hum min al-makhbuhin ratashal qiyama kuma za su zama suna daga cikin wanda za a muna nasu Allah ta'ala ya ce hum min al-makhbuhin al-qubhu shi ne kishin tau kaga yana yana muka cewa duk wanda zai shiga wutan jahannama ba zai shiga in ya shiga cikin wutan jahannama za a lalata wannan halittar nasa ba zai shiga cikin kyakkyawan ka ba zai shiga cikin kumminal maqabufin zai shiga cikin wanda yake kama mara tsaf kama wanda ke ci halitta wanda ubangiji zai sanya halitta wanda take mai ban mai ban razali in an ganta babu kyau a cikin a tare da shi fuska shi zai ta zama baka ina shi zai zama wato ido shi ma ya zama shudi ya zama baki kwarai da gaske za kuma a sa mushi kukumi a kukumce shi da wato kaca da kuma wasu kukumce kukumce za a sa masa rayuwa dai mara dadi a wannan rayuwa a wannan rana zai halda shi daga cikin kuma wato muni zai samu a wannan rana daga cikin muni shine wato zai shiga cikin wato hali na wato datti da dauda na kafirci wannan dauda na kafirci da ya rika yin samun kashi a duniya to wannan dauda na kafirci zai cigaba da damfaruwa da jikinsa ba zai bar shi ba najasa da arrijisu da ubangiji ke magana cewa duk kafirai rijisun ne to zai cigaba wato makarkare masa ba zai bar shi ba to mutakar kuma dama su koda muwahhiduna me ake yi wannan daula ake wato wanke su daga daudan kafircin ko dauda na sabon Allah ai shi ake musu to amma su kafirai ana musu wannan azaba amma wannan daudin ba ta fita ba Allah zai sanya wannan daudin ta zama ta dan fare musu shi sai Allah ta'ala ce hum min al-maqbuhina suna daga cikin wadanda wato za a wato ibadin su daga za a nisa ta su daga rahmar ubangiji wannan kuma wato wannan daudin nasu na kafirci ba zai bar su ba Allah ta'ala ya tsare mu daga cikin abin da wato zai faru daga ƴan wuta su ne za a samu talaun tsakanin su talaun su ne za su nazi tsine ma juna shi wanda yake jagoran kan bannan zai tsine ma mabiyan su ma tsine ba kuma jagoran Allah ta'ala shi haka ya faɗa a cikin Qur'ani inna Allaha la'adal kafirina wa'ada lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma taqallabu wujuhuhum fin nar yaqulu ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na salatana wa kubara'ana. Allah ta'ala yake cewa yayin kan labarin su suka ce rabbana inna ata'na salatana wa kubara'ana, lalle mun yi ma wato shugabannin mu da manyan mu da fa adalluna sabila, sai suka batar da mu hanya, sai su ce rabbana atihim dha'ifain min al'azab, ya Allah ka lindinka musu azaba a yau, wal 'anhum la'nan kabira, ya Allah ajesu la'ana mai girma. To kaga wannan shine la'anan da su ɗan ƙasa za su yi, ɗan sama kenan, su ma kuma ɗan sama za su yi ɗan ƙasa kuma. Kaga wannan shi ke nuna maka cewa wato a cikin mutan jahannama idan aka shiga wato hikidu ce tsakani da kiki juna da kowa yana shi wa ɗan uwansa cewa a ƙara masa azaba shi ba sabanin yan wuta sabanin aljanna. Allah cewa ya wana za'ana ma fi qulubihim ghillun ikhwanan ala sururi mutaqabilina, wato hatta mutane biyu masu adawa ɗan da su shiga aljanna, to ne suka shiga aljanna daga ranar kowa ya mata da adawa da shi tsakanin su. Har akwai hadisi ya tabbata Allah ta'ala, hadisi ne ingantacce, Allah ta'ala manzala yake cewa Allah yakan yi mumune guda biyu dariya, mumune guda biyu yake musu dariya, ɗaya ya kashe ɗaya, ɗaya na lokacin yana kafiri da yaje sai suka gumzu da mumuni sai ya kashe mumunin, kaga mumuni ya yi shahada shi ko daga baya sai ubangiji ya yafe mushi ma wancan din shi ma sai ya zo ya musulunta, shi ma daga baya sai je yaki sai a kashe shi, daga baya kuma kaga in aka je zai ce ya ubangiji tambaye wani me yasa ya kashe ni, shi kenan kuma ubangiji ai sai ya sa an kawo shi wannan, sai kuma ya gaya mishi wata ai wannan ya riga ya tuba, ya riga ya kaɗa musulunci dan haka ba magana kuma wannan ya shiga abin nan, zai musu dariya saboda za su zama amiran juna a wannan rana, kuma kaga shi ya kashe shi ba amma za su zama amiran juna, za su zama suna soyayya da juna saboda soyayyar Allah ta'ala shi ake fara gabatarwa kafin komi. To wannan shine abin da zai faru tsakanin yan wuta. Tsakanin yan wuta babu wato sa'ida, babu sassauci, babu kuma wato shi majina albarka, kowa idan ya tana da ɗaya daga abokinsa ko kuma ɗan uwansa da ya ɓacar da shi sai ce ya Allah ka ƙara masa azaba. Kaga wato zaman wuta ba zama ne mai kyau ba, ana zaman ɗan barna haka, zaman da babu jituwa, kowa yana ma kowa wato yana tsira ma juna ina wannan abu nan. To daga nan ne za a cike zuwa wajen shiga shi kan ɗakin baki da shiga shi Iblis ɗin, za a cike wajensa. Kwasan Iblis a wannan rana Ubangiji zai ba shi izini wata huduba da Ubangiji zai kai wannan murya zuwa ga duk wani ɗan wuta, saboda Ubangiji yana son ya kuyatar da Iblis ɗin, ya nuna ma sauran ƴan wutan su ma Iblis zai bashar da kuto, Iblis ba bai kai komi ba, bai kai kowa ba, kuma shi ba kowa ba ne a wannan rana, kuma shi ba ya tare da ku a wutan jahannama. Za a ba shi dama ya magana, Ubangiji kuma wannan maganar nasa zai kai maka duk wani ɗan wuta, zai ji wannan maganar, Ubangiji zai tabbatar da wato raunin shaidan a wannan rana, zai kuyatar da shi, zai kuma kuyatar duk wani wanda ya masa biyayya, dan duk wani wanda ya sa ma Allah ta'ala, to dama shaidan shi zai yana masa wannan aiki da yake shi kawata masa aikin. To a nan ne Ubangiji zai bashi dama shi ma ya wannan magana din. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sai ya shaidan sai ya bashi dama shi ma sai ya magana, sai ce lamma qudiya al-amr, yayin da aka yi hukunci aka ce kowa ya shiga dan aljanna ya aljanna, yan wuta sai yan wuta, shi lamma qudiya al-amr ayin ga ayin hukunci, sai ce inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqq, sai ce ya ku yan wuta ku sani cewa Allah ta'ala ya muku alƙawari na gaskiya, wa wa'adtukum ni ma kuma sai nanku alƙawari fa akhlaftukum, amma sai na saba muku saboda ni ba zan iya ba ku komai ba, shi ko ubangiji shi ke bayarwa da wa ma kana li alaykum min sultan, kuma dama ban da wani iko akan ku, shedan shi ba wai iko yake da shi akan ka ba, in ya zama yana da iko akan ka ai ubangiji ba zai baka zalimi ba, wato ya baka dole kenan, shi abin da yake zai je dan kawata maka ne a zuciya, sai yayin da zaka yi yayin da zaka yi sai da kaje kan gaba sai baka kaje kai aikin ka, sai ce ba kana li alaykum min sultan, ban da wani iko akan ku, illa an da'awtukum fastajabtum li, kawai ni na yi kira ne suka bi kuka bi ni, da haka duk wani wanda kaga ya bi mabannaci kan banda to ba dole ya masa ba, saboda Allah ya bashi hankali da tattaci. In wani malami ne idan ma waye ko waye shi yana yin wani da'awa wacce take ba na kirki ba, to ai ba dole maka ba, sai ka je ka duba Allah ya baka hankali kuma ya gaya maka ya baka abubuwan da za ka rabu tsakanin da ababa, shi ma shaidan ce waye illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni ku zargi kanku, sai ku ka bi ni, ni na yi kira kuma da amma ni na riga na shi ya riga ya zaba, ya yi kira kuma an bi shi, wanda ya bi shi ma zai shiga cikin wuta, dama shi abin da yake nema kenan, shi ma ya samu wani kaso, ma ana musulunci kuma ma antum musulunci, ni ya ba zan agaje ku kuma ba za ku agaje ni ba, ni ba zan agaje ku kuma ba za ku agaje ni ba, inni kafartu ma ashraktumuni min qabl na kafirce ma duk abin da kuka tarayya da ni a wancan lokaci din ni ma yanzu ni ma ina nafsi nafsi kaga shedan fa ina ina tabbata tauhidi ya zama limami ya tauhidi a wannan rana inna zalim lahum azabun alim wannan ko dai ubangiji ne cika she ko kuma shedan din yake cewa lalle azzalimai kafirai sara azaba masu rabi radadi to kaga wannan fa shine fa wato a abinda zai kawo tsakanin yan wuta da yan aljanna yan wuta tsakanin su da su da junan su tun daga kan shedan zuwa kan fir'auna zuwa kan duk wani limami na bata ubangiji zai kunya tashi zai kuma nuna cewa shi bai kai kowa ba to yana shedan shi ma ya fito yayin wannan shelan to haka ubangiji duk wani wanda ya zama yana kira zuwa ga bata ubangiji zai kunya tashi a wannan rana kuma shi ma zai nuna mabiyansa shi ba kowa bane a wannan rana kuma mabiyansa su ma su shi ba kowa kowa bane za su ce da haka a wannan shine wato kusan wanda suka fi kowa azaba a wuta shedan sai kuma ru'usul dalala din jagorin bata amma kamar yadda muka karanta a hadisan baya wanda ya fi kowa karancin azaba a cikin yan wuta wanda ba za su fita ba shine Abu Talib shine Abu Talib bakkan manzon Allah mun karanta hadisi a baya saboda kana ya hubu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kance yana kare manzon Allah to ubangiji sai ubangiji mai tsada ta mushi wannan aikin jikin da ya ba amma kuma shi ne da ya kuma bai bar addinin kaka da kakanni saboda Allah ba dan haka ubangiji shike na kuma alƙawarin sa ne zai sa ruwa wani wanda yake bai tafi zuwa ga aljanna ba zai tauke da kuma a wuta amma tare da haka kamar da muka ji a hadisi ubangiji zai sanya shi a cikin gaban da ita ce mafi karancin wanda za su ga wuta a wannan rana wannan hadisi ne a cikin sahihaini hadisi da Abbas ya ruwaito hadisi da sauran manya-manyan sahabbai sun ruwaito ba hadisi ne guda daya ba yadda wasu ke cewa wai dan me za a je a sa Abu Talib a wuta to haka ubangiji ya tsara kuma shirkan yayi shi da kansa yayin da wato yayin da manzo Allah ke da awaira yana yin baiti yana cewa ya san cewa addinin annabi Muhammad shi ne min khairi adyan li bariyati dinan laula almalama aw hidari masabbati la ra'aytani safhan bidaka mubina ba dan ina gudun ka a zarge ni ba ko a ce na fi addinin yara ko kaza da rabi shi da al-Abbas dan uwan Abu Talib ne kanin sa ne sai ki ce manzo Allah yana fa kare ka sai yake ce ba manzo Allah fa mutum ne yana kare ka lokacin da aka aiko ka zaka amfane shi da wani abu sai manzo Allah yake cewa to amfani da zan mushi shine kawai an fito da shi gaba shine mafi karancin azaba zai zauna akan wani gaban da shine karancin azaba wato idan aka samu shi wani takalmi na wuta to wato magwagwadansa kwanyar sa tana da barbaka baki daya wanda shi mafi karancin azaba fa auta Abu Talib shine kadai zai samu wannan darajar amma duk ba shi ba sauran dukkan duniya su shiga ciki Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine abin da zai wakana gami da yan wuta wuta kamar da wato muka miƙe karantawa ayoyin Qur'ani wuta ba ta ita ba ta makoshi kullun ana kawo wata mutane tana mai da su wa kirare tana wato cin kowa da kowa da aka sa mata amma kuma tana cewa hal min masit akwai kari haka zaka ta cewa akwai kari tana ƙara kuma wajen ubangijinta tana cewa ya Allah akwai kari kuwa ubangiji yana ƙara bata har sai ta kai wani lokaci da ubangiji ta mazai wata ladabi to ta cika hadaba hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Anas bin Malik daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa la tazalu jahannam yulqa fiha jahannam ba ta gushe ba ana jefa mata yan wuta wata ku tana ce ma Allah hal min mazid akwai kari kuwa ya ubangiji hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu har sai ubangiji a wannan lokacin da ta zo ta yi na karshe ubangiji zai sanya kafansa a kanta haka ubangiji ya faɗa haka manzo Allah ya faɗa hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu qadam shine kafa haka ubangiji yana da kafa kenan dole me yanzu mu tabbatar mu ubangiji yana da kafa amma kafan ka na ko a duk ba irin kafan ka ba ba irin kafan giwa ba ba irin kafan kiyashi ba kafan Allah ta'ala irin tasa kai ma kana da irin taka amma mu tabbatar da kafa din kar ka ce wani kafa yana da wani abu ba ka canza ma'anar ka dijiye ma'anar ka burgo da shi wannan shi kanshi ga ilhadi ne kuma malaya ce daga cikin manzon Allah su da mu a wuta aka ba su ilhadi a ka tabbatar cewa ubangiji na da kafa yanda manzo Allah ya tabbatar masa hatta ya ba'a rabbul izzati fiha qalamahu fayantawi ba'daha ila ba'd har sai wani bangare na zatin jahannama ita ba kaga tana da zati kenan wani bangare na sashin ta zai haɗe da sashin ta wato kamar wato wani abu ne kamar da shi dan kamar da shi kaga daga can bangaren sa na bangaren dama su zai haɗe da bangaren hagun sa to ita ma sai wani abu ya faru da ita ta ji ma za ta kuna
wanda kuma sai ce qattu qattu bi izzatika wa karamika ya ishe ni na rantse da buwayanka na rantse da girman ka taji abin da ya fi karfin ta taji buwayan ubangiji taji girman sa daga daga nan shike nan sai ubangiji shi ke ce ta hannu shike nan sai ku wani ke cikin mutan jahannama kuma shike nan fafau babu fita Allah ta'ala Allah ta'ala tsare mu daga wuta kodi lokaci da lokaci ko dai to babu da fizamu zamu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana akwai dan sanarwa da zamu yi yan uwa muna zamu ba su haƙuri saboda an samu canji na karatu yanzu ran Lahadi ba za mu samu damar yin wannan karatu da muke a yau irin yau da muka yi ba sai dai mun je mun sami babban malamin da yake kace da murjad wanda sa haula rasul malam baba mun yi kokari mun ga ya musu abubuwan da suka dan taso daidai wannan rana ya kuma yi na'am ya ce shi babu laifi ba za mu iya juyawa shi yayi zama yana aiki da ran Lahadin da muke amfani da shi mun kuma nan ran Laraba kuma sun juya kuma muna katu ran Laraba saboda katu ne zai dawo ranar Laraba eh Laraba mai zuwa nayi ta kokarin ce ran Laraba ne kokari ya katu ce a'a kawai in yi hakuri shi ran Laraba in fara ka san kusan malam baba akwai shi da hawalu kokari da gaske haka ne yayi hakuri hakura kuma mun kai ma wannan magana ga jagororin masu albarka na wannan masallaci sun san hale mana wannan canji da muka yi din saboda a yi hakuri a karatu insha Allah ranar ita yau malam babu zai karatu wannan kacin nasu mai albarka ranar Laraba kuma mai zuwa to za mu ci gaba da kacin na tauhidi saboda wannan ranar Lahadi za mu rika ba za mu rika zuwa ba to muna kacin nan hadisai kundayen sunna muke zuwa muna karantawa mu ba wajen malaman mu saboda a ci gaba da karatu mu ana wani addu'a muna zuwa muna karantawa muna kara fahimta kuma muna zuwa muna ba ku iya abin da muka fahimta Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu Allah ta'ala ya kara mana ilimi Allah ya sa muna yi dan shine sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in wa sallallahu wa sallamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh bara jira sallah sai mu Allah